Assalamu alaikum alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na Najeriya a yau shirin da ke duba batutuwa da suka shafi Najeriya kuma a gayyaci masana waɗanda suka dangaci wannan batu domin a tattauna tare da su kamar yadda sanarwa ta gabata a kafafanmu na sada zumunta da kuma nan ta nan cikin gidan radio kun ji cewa yau za mu tattauna ne akan harkokin ilimin addinin musulunci tare da babban shehin malami Sheikh Abubakar Mukhtar Yola wanda ya bakunci jihar Jigawa kuma garin Hadejia a wannan rana za mu tattauna kan al'amuran da suka shafi ilimin addinin musulunci a ina ake menene abubuwan da suke tattare da shi wani yanayi ake ciki kuma waɗanne irin shawarwari malam zai bayar domin ƙara haɓakar yin shi wannan harka ta ilimi a bangaren maza da mata baki ɗaya sunana Kabiru Zubairu Birnin Kudu kuma ni zan kasance da shehin malamin a cikin tattaunawa da fatan za ku kasance tare da mu a karamar kalla shehin malami Sheikh Abubakar Mukhtar Yola muna maka barka da shigowa cikin shirin Najeriya a yau
barkanka ne
to masha Allah kamar yadda ka ji kuma zan ci kusan aka tsara za mu tattauna ne akan harka da ta shafi ilimi musamman ilimi na addinin musulunci mu fara da farko ma'anar ilimi duk da dai na san kusan wannan wani abu ne sananne a gurin mutane da yawa amma ta iya yiwuwa akan dan goce a wani bangaren wajen fassara ma me ake nufi da ilimi din idan za mu dauki ilimi gaba daya na addini da ba na addini ba me ake nufi da ilimi menene mutum zai zama yana da shi a cikin da ilimi
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
إذن أنت ميم عن إلمي كما نعديني دون دبعنا عديني با sai mutum shi ne idraku shay ala ma huwa alaihi idrakan jaziman shi ne fahimtar abu akan yanda yake fahimta mara shakka wato ka fahimci abu a yanda yake kuma fahimtar da babu shakka haka abun yake to shi ne kana da ilimi akan abun kenan wannan kuma ko ilimin addinin musulunci ko ilimi na zamani kamar na likitanci a ce kai likita ne ka fahimci likitanci ko ilimi na kasuwanci a ce ka fahimci kasuwanci ta sai ka fahimce shi a yanda yake ko ilimi na engineering ko na menene ko na tarihi da sauransu wannan shi ake cewa ilimi ma'anansa wacce ta shafi komai da komai kuma kowane fanni na addini da na rayuwa kuma idan mun ce ilimin shari'ar musulunci to wannan kuma zai bambanta
to shi ma'anarsa daban ke
yawwa za a masana sa bayani daban abinda ake cewa ilimi a shari'ar musulunci shine ma'rifatul haqqi bi dalilihi wato shi ne sanin gaskiya tare da hujjanta ko mu ce ma'rifatul hukmi bi dalili sanin hukuncin abu tare da hujjanta wannan shi ake cewa ilimi wato da zaka san hukuncin abu amma baka da hujja to a shari'ar musulunci ba za a ce kana da ilimi ba sai dai kana kwaikwayon masu ilimi kaji masu ilimi suna cewa wannan abu halal ne sai ka ce halal sun ce wajibi ne ka ce wajibi sun ce mustahabi ne ka ce mustahabi sun ce haramu ne ka ce haramu domin baka san menene hujjan da yasa ya zama halal ko wajibi ko haramu ba to wannan sunan ka mai kwaikwayon masu ilimi amma in ka san wannan hukuncin tare da dalilansa da hujjojinsa to wannan sai a ce kana da ilimi to shi ne Sheikh al-Islam Ibn Qayyim ke cewa al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma dhaka wa taqlidu yastawiyani ilimi shine sanin shari'a tare da hujjojinsa yace wannan ba zai zama daidai da taqlidi ba shine kwaikwayon malamai ka faɗi ma'anar abu ko hukuncin abu ka san dalilinsa ba Ibn Abdul Barr an-Namiri yake cewa ajmal ulama ala anna al-muqallid laysa ma'dudan min ahli al-ilm wa anna al-ilm ma'rifatu al-haqq bi dalilihi dukkan malamai sun yi ijma'i cewa muqallidi ba malami bane shi wanda zai ga maka abu kaza ai halal ne haramu ne amma bai san hujjoji a kansa ba kuma sun yi ijma'i cewa ilimi shine sanin gaskiya tare da dalilinta ka san hukuncin abu da hujja wannan abu haka yake ga dalilinka a kansa to wannan shi ake cewa ilimi shi yasa idan an faɗi ilimi a shari'a kai sai ana nufin dalilai na shari'a din wanda hukuncin da gaskiyar take kunshi a cikinsu shine al-adillatu shari'a shi yasa lokacin Qur'ani Ubangiji ta Allah sai faɗi ilimi yana nufin hujja سيت ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق إذا سمت يعني أكو ما سجى يي أكين أدين الله بغير علم باتارد هجابا كم معنى باتارد إلي من بكنا باتارد إلي باتارد هجابا كما سلينغة تنقاف وتوا سنساني حسو دينغة جاية دا أكم وإن دا سكي دا فاني الله تعالى تلاصد وقفت أنت أنا الدنيا وكما لاهرة azaba ta gobara tana ne tana jiran su saboda ka ilimi shine sanin hukuncin abu tare da hujja ko sanin gaskiya tare da dalili daga alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ijma'in sahabbai ko ɗaya daga cikin ko ijma'in al'umma ko ɗaya daga cikin dalilai inda ake dauko hukunce-hukunce na shari'ar musulunci
zamu iya cewa kenan wannan a shari'ance kenan
a shari'ance duk inda aka faɗi ilimi a shari'a to wannan ake nufi ko Qur'ani ko hadisi
na shi ilimi za a iya cewa yana da dogon tarihi domin tun farkon dan adam ko lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara samar da annabi adamu ina ga akwai maganar ilimi a
cikin
to in zamu dan dauko dan takaici dan tarihin ilimi ya me zaka ce akan wannan
to abin da zan ce shine ubangiji subhanahu wataala ya halicci annabi Adam sai kuma yake so ya fifita shi akan mala'iku to sai ya bashi wani ilimi wanda mala'iku ba su da shi da suke ganin suka ce ya ubangiji ya zaka halicci dan adam wanda zai zo ya barna a bayan kasa alhali mu muna bauta maka muna maka tasbihi kuma zaka halicci wani wanda barna zai zo ya bayan kasa sai Allah ta'ala yake na san abin da baka sani ba shikenan sai ya koya wa annabi Adam ilimi na sunayen abubuwa shikenan sai ya ce wa mala'iku ku gaya min sunayen wa'innan abubuwa sai zama ba su sani ba suka ce ba su da ilimi sai ka ce to Adam faɗa sai Adam ya faɗi sunayen wa'innan abubuwa sai Allah ta'ala ya fifita annabi Adam akan mala'iku da ilimi to wannan shine farkon ilimi na dan adam to haka ake tattafiya Allah yana bawa annabawa ilimi yana yi musu wahayi yana musu wahayi suna zuwa da al'umma suna zuwa al'umma su har aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai sama farkon wahayin da aka fara masa shine iqra lokacin da yake kogon Hira zai zama annabi malaika Jibril yazo ya matse shi sai masa iqra ikaratu sai ce ma ana bi qari'in ban iya karatu ba ya sake matse shi har sau uku ikaratu ban iya karatu ba sai saukar masa da iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam sai aka koya masa ayu guda biyar nan kai karatu da sunan ubangijin ka kai karatu Allah shi ne mafi girma wanda ya halitti wato dan adam kuma ya halitta shi daga wato gudan jini wanda da asalin samani ne dawo gudan jini sannan ya koyawa dan adam karatu da biro da rubutu da abun rubutu shine alqalami sannan ya koya masa abun da bai sani ba to shi yasa ya zama duk wanda yazo duniya yana zuwa jahili ne sai daga ba ubangiji ta'ala sai ya koya masa ilimi yana koya masa wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الا يا حديث دان ادم يا فتو daga cikin mafiyarsa bai san komai ba amma dai ya bashi wasu sinadare wanda da su ne ko wasu makamai ko wasu abubuwa wanda da su ne zai iya samun ilimi shine ya bashi ji ya bashi gani kuma ya bashi hankali domin ya gode wa Allah so da su ne yake ilimi to sai ya zama kullum yana samun ilimi gobe ya kara wannan gobe ya kara wannan har ya zama ya samu ilimi don ilimin nan na addini ko kuma ilimi ne na wani abu na sana'a ko ilimi na rayuwa so wannan shine tarihin wato ilimi kuma har zuwa yanzu akan haka yake tafiya dole sai ka koya ta'allam falaysa almar'u yuladu aliman walaysa aqu ilmin kaman huwa jahil kai ilimi ba haifan mutum da ilimi kuma mai ilimi ba sa zama daidai da wanda bai da ilimi to wannan yana nuna mana falalan ilimi da darajansa wanda kuma akwai dalilai da yawa daga alqur'ani da hadisan manzon Allah sallama wanda suke bayani akan falalan ilimi ubangiji ta ana cewa hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun masu ilimi la su daidai da wanda ba su da ilimi ai ba su taba zama daidai ba wannan kenan masu ilimi su ne a sama sannan ya fa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yana daga masu imani yana daga masu ilimi ya daga darajojin su kuma yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ta'ala ya shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah mala'iku sun shaida yake malamai ma sun shaida sauran mutane kuma sai su yi wa kansu shaida kaga ya nuna mana daukakan ilimi kuma yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama wadanda suka san girman Allah suke tsoron sa tsoro ne girmamawa su ne malamai wanda suka san Allah subhanahu wa ta'ala sannan haka nan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzala sun ana cewa man sadaqa tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, duk wanda Allah ta'ala ya fore masa wata hanya na samun ilimi to Allah ya fore masa wato hanyar tafiya aljanna. In dai ilimin shari'a ka bishi don ka fahimci addinin ka to za ka samu hanya ta tafiya aljanna da sauki a wannan hanyar da ka kama din. Sannan ma sun ce al ulama warasatul anbiya فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافع. ما لم يسلم ما قاد النبوة النبوة سقاد الدينار كو أظرفا سقاد الإلمي وفي إلمي سكبري أقاد دون يدوك إلمي تو يدوك ببربو وتو يانا يدوك وني أبني نقادون النبوة تو كالكنا دقا النبوة الله سيما لم يأدرجا سوى دسوني سكقادي annabawan su suka gaje su su suka dauki ilimin su to kuma sun samu daukaka ne da sawajin daukakan ilimi. Shi yasa manzalin sa yake cewa fa inna fa abna wa fadlul alimi ala al-abidi ka fadlul kamali yatal badri ala sa'iril khawatim, wato falalan malami akan mai ibada wanda bai da ilimi kaman falalan wato wata ne dan daren 14 akan sauran taurari, yanda wata dan daren 14 yake da haske har ma ba za ka ga taurari ba, to haka fifikon wato malami da wanda ba malami ba. Maza su ma yake kowane abu yana nema wa malami gafara har kifi da yake cikin ruwa da tsuntsu da yake sama. Kuma yace man yuridillahu bi khairin yufaqihu fi din, duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini.
To dan yi shari'i akan wannan Allah yake nufin sa
da alkhairi zai fahimtar da shi addini, wato wanda Allah yake nufin sa da alkhairi a duniya da lahira, wanda zai rayu rayuwa ta addini ya fahimci addinin Allah kuma ya je lahira ya kubuta daga azabar Allah ya shiga aljanna, shine wanda Allah ya fahimtar da shi addinin musulunci, yake bauta Allah ta'ala yanda yake so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake bin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga idan mutum ya zama ya dauki hanya ta fahimtar addini to kenan alama ne Allah ta'ala yana son sa da alkhairi. Ashe sa zo ani hadisi ma ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa mawalahu aw aliman aw muta'allimin, duniya shirme ce abinda ke cikin ta ma shirme ne gaba daya, sai dai ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da abun da ya jibin kai shine sauran ibadu da ake bauta Allah ta'ala da su, ko kuma malami ko mai neman ilimi. Malami wanda ya fahimci addini, mai neman ilimi kuma wanda yake kokarin fahimta, ko dai zama dalibi ne wanda zai dauki takaddu ya je a fassara masa, ko kuma mai sauraron malami ne yana sauraron wa'azi da karatuttukan malamai, ko ya je masallaci ko ta hanyar gidajen rediyo da talabijin ko ta hanyar social media ta kowace hanya dai inda yana kokarin fahimtar addinin sa ta hanyar sauraro da tambaya, to wannan shi wani abu ne a duniya, shi ba shirme bane. Amma duk wani abu na duniya yanzu a kwatanta su da wannan to su ba komai bane, ba komai bane. To da haka kaga ilimin musulunci shine a gaba, babu wani abu da yake da daraja sama da shi. Shi yasa Hafizul Hakim yake cewa al-ilmu ashrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadami, ilimi shine fiyayen abun da za a nema, mai neman ilimi shine mafificin wanda yake tafiya a bayan ƙasa. Al-ilmu fihi jalalatun wa mahabatun, al-ilmu anfa'u min kunuzil jawhari tafna al-kunuzu ala az-zamani wa sarfiha wal-ilmu yabqa baqiyat al-asri, ilimi akwai daraja a cikin sa, akwai falala a cikin sa. Ilimi ya fi kudi, domin kudi suna karewa, ilimi kuma har abadan abadaina ne. Inda zaka waye miliyan 1 kace zaka dinga ba da ita, wanda yazo ka bashi naira 10, wannan naira 20, wannan 1000, wata ran zaka kare, zaka karkade ledan. Amma ilimi shi kuma kana ba da shi yana karuwa ne, kana ba ruwa yana karuwa, saboda waɗanda suke karban ilimin wurin ka photocopy kake ba su, ba asalin photostat ne, ba asalin ilimin kake ba su, ba asalin yana nan a tare da kai. To kaga shi karuwa yake da ba da shi, shi yake cewa yazidu bi kasratil infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta, ilimi yana karuwa in kana ba da shi, in ka rike shi kuma to nan ne zai rago, to su ko kudi kana ba da su suna raguwa, suna karewa. Sai na Ali yace yana daga cikin abin da ke nuna falalan ilimi akan dukiya shine ilimi gadin ka yake yi, yake baka tsaro, kudi kuma kai ne kake tsare su, kai kake gadin su, ko a gidanka ne ka nemi inda zaka boye su, ko kai kade ne a dakin sai ka rufe su da wani abu, ko kuma ka kai su banki ka kai kake gadin su amma ilimi kuma shi yake gadin kai yana baka tsaro duk inda kake tafiya wannan kurjinin yana tare da kai duk inda kake yana baka wato wato kariya so falalan ilimi akan abin nan falalan ilimi akan dukiya abu ne wanda yake bayyane domin shi dukiya ana samun mutane kajiyo sun talauce da suna da shi in mulki ne yau kana da shi a cikin mulkin nan ya kare amma ba a taba a ce wani malami ne yanzu ya zama jahili ba wannan ko ilimin addini ko ilimin zamani ko na sana'a aka yi a ce ya zama jahili wannan bayuwa to wannan shi yake nuna maka muhimmancin ilimin da ainihin falalansa
to yanzu mun ji muhimmancin ilimi da kuma falalar da waɗanda suke da ilimin suke da shi akan waɗanda ba su da shi waɗanne hanyoyi ne hanyoyin samun ilimin musamman a addinance in ce za a sami ilimi misali wancan hanya ta farko da Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adamu kaga wannan sanarwa ce wahayi ne ikra ita ma dai wahayi ne to menene kuma sauran misali sauran mutane su me za su dogara da shi a matsayin hanyoyin da za su bi su ne
to duk wanda ba annabi ba dole sai ya nemi ilimi kafin ya same shi shine yazo hadisi innama ilmu bitta'allum al-ilmu bitta'allum wal-ilmu bitta'allum wato shi ilimi da koyon sa ne ake samu sa hakuri shi ma da koyon hakurin ne zaka zama mai hakuri to ilimi sai an koya idan baka koye shi ba ba zaka same shi ba sai sa azumi mun yi bayani kowa yana zuwa jahili ne duniya sai daga bayani yake samu ilimi yake samu ilimi to idan koyon sa za a yi wace hanya ne za a bi a same shi
shine dama
shine hanyoyin da su malamai magabata suka bi suka samu to dole kai ma sai ka bi wannan hanya
to su zaka danyi mana bita
to abu na farko ya zama tsakani da Allah kake akwai ikhlasi a cikin al'amarinka ya zama don Allah kake neman ilimi idan ba don Allah kake nema ba ilimin ka bai zai yi albarka ba ko ka same shi ba ta cikin ilimi bane ba nagartaccen ilimi bane akwai hayaniya a cikin sa domin ilimi abu ne mai tsada tunda abu ne na daraja duniya da lahira to Allah yana dubawa ya kamata ya bawa shi yasa ubangiji ta ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku ilimi wanda za ku dinga bambance ƙarya da gaskiya da shi sannan abu ne wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah sai sanar da ku waye shi kaga duka sai an sa ikhlasi da tsoron Allah a ciki ko manzo da sunan ce man talaba ilman mimma yubtaga bihi wajhullah لا يتلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجل عرف الجنة أن يريحها يوم القيامة دو واندا واتو يكي نيمان إلمي إلين إلمين دا باعا نيمان سا سيدون الله شين إلمين شريعة ما إلمين سنابا أما شكونا نيمان سا دون دنيا تو بذي جك أنشان الجنة برانا القيامة أنشان الجنة فتقانين كده ita tafiyan shekara 70 ma zaka ji kanshin ta kamar yanda yazo a hadisi ya zo a wani hadisin man ta'allama min ghayrillah aw arada bihi ghayrallah falyatabawwa maqadahu minan nar duk wani ne mai ilimi ba don Allah ba ko ya nufi da ilimin sa wani Allah ya tafi wurin zaman sa a wuta saboda ilimi ibada ne neman ilimi ibada ne duk wata ibada ko dole sai akwai ikhlasi a cikin ta za ta samu karuwa saboda innamal a'malu binniyat in ko babu ikhlasin nan abun babu inda zai je sai sa ta zaka muke cewa abunnan wani ya taj'al li wajhi llahi khalisatan innal binaa bidun al-asli lam yaqumi wa man yakul yaqul an-nasu yatlubuhu fa akhsir bi sabqatihi fi mawqif an-nadam niyya ka sanya ta tsakaninka da Allah wajen neman iliminka ka sanya ta tsakani da Allah domin ita ce asasi yace duk wanda yake neman ilimi ba don Allah ba to mamakin asaran kasuwancinsa zai asara ne zai kai labari so da haka idan mutum akwai riya a ciki yayi kokari ya gyara niyansa cewa yana yi tsakani don Allah Imam Ahmad yace al-ilmu la ya'diluhu shay'un lima sahha niyyatuhu ilimi babu wani abu da yake da daraja kamar sa amma ga wanda niyyarsa ta yi kyau sai suka ce kaifa tasihhu niyyatu ya Abu Abdullah to yaya niyyar mutum zai zama mai kyau kuma ya kai baban Abdullah sai yace an yanwa bihi raf'al jahli an nafsihi wa an ghayrihi shine mutum yayi niyyar dauke jahilci daga kansa da waninsa kana yin sa ne don ka dauke wa kanka jahilci ka fahimci addinin musulunci kuma don ka fahimtar da wani
yanzu waɗanda suke zuwa makaranta su koyi ilimin addini da nufin su dan dawo da dan kwalin da ake samu amma aiki su je su dan koyar da waɗansu ala dan biyan su wani abu za a iya cewa sun samu mafaka
in dai wannan ne kawai manufar su to riya suke kuma Allah sai ya kama su da wannan don shi ilimin addini musulunci ba a yin sa don duniya amma babu laifi in kai shi don Allah kuma ka taho da kwalin kuma ka je kai aiki da shi wasu sun sun karantar da alqur'ani sun tofa wani alqur'ani matijiya sare shi ko kuna mata rabe shi a fadi suka aka ba su garken dabbobi sai suka abin nan suka ce ba su karbawa sai sun tambaye maza sama suka ce asala mun je wani gari bakunta sai mutanen wannan garin sai suka ki su karbi bakuntan mu muna nan muna zaune sai kuna ma sai ta harbi sarkin gari sai suka ce akwai mai tawaida wanda zai iya tofi don ta fadi sai suka ce eh amma ba za mu yi ba sai kun ba mu lada mai za ku ba mu suka ce za su ba su garken dabbobi shikenan sai suka karanta ɗaya daga cikin sai karanta fatiha ya tofa sai ta fadi sai manzo sun ce to ya ga maka fatihan
ta tana yi
ai ilimi ne kaga Allah saboda haka ku je ku karba ni ma ku bani na ware bon sai ce inna khaira ma akhadtum alayhi ajran kitabullah mafi alkhairin abun da za ku karbi lada a kansa shine littafin Allah kaga ba wai don su karbi kudi suka koyi fatiha ba don Allah suka koya amma kuma suka koyar da ita ko suka yi tofi da ita magani da ita aka ba su kudi suka karba idan ka je kai karatun ka tsakaninka da Allah kai karatun addinin musulunci don ka gusarwa kanka jahilci ka fahimci addininka ka fahimtar da wani babu laifi ka karbi kwalin kuma ka zo kai aiki da shi ka koyar ana biyan ka amma ba shine tushewa
idan ya zama shine tushe akwai
to karusa karusa al'amarin ka kaga ba don Allah kai ilimi ba kenan to shine wannan kasuwancin ka yayi asara to da haka dole ne abu na farko sai an samu ikhlasi an yi don Allah kafin ayi sannan na gaba ya zamana wato akwai tawazu'u shine kankan da kai shi ilimin addinin musulunci ilimi ne mai zurfi ilimi ne mai daraja kai akwai izza a cikin sa amma ba za ka same shi ba sai ka kaskantar da kanka
to ga malaman kenan
ga malamin da ilimin gaba daya ka karrama malamin ka dauki kanka ba komai ba haka shi ma ilimin ka daraja shi kar ka dauki kanka wani abu al ilmu izzun wala yunalu illa bi dhulli la izza fi ilimi daukaka ne amma ba a samu sa sai an kaskantar da kai aralaka nafsan tashtahi an tu'izzaha wa laysa tanalu izza hatta tudhillaha naga kana da wani rai kana neman ka samu daukaka wallahi ba za ka samu ba sai ka ne sai ka kaskantar da kanka asali ma mai girman kai kwata kwata shi bai zai samu ilimi ba al ilmu harbun lil fatal muta'ali ka sayli harbun lil makan al ali kamar ruwan sama ne idan zai samu wuri mai tudu ai tashin hankali ne ya haura sai ka daina baya to haka mai girman kai ilimin ba zai shige shi ba zai samu albarkan ilimin ba kwata kwata sai ka kaskantar da kanka ga malamin da ilimin kai ladabi sannan sai ka samu kuma dama al'ada ta ubangiji ta'ala wanda ya kaskantar da kansa Allah ya daga shi man tawaba alillah rafa'ahu Allah wanda ya kankan da kansa don Allah sai kuma Allah ya daga daraja sa to kaga in ka dauki kanka wani abu ne kana son ka abin nan ka ci irin abincin da masu kuɗi suke ci masu ko ka sa riga irin nasu ko kai me a lokacin da kake neman ilimi ba baraka samu wannan ilimin ko ba za ka yi wa malamin ka ladabi ba za ka yi musu biyayya ba kana nuna musu kai ma wani ne to ai ba za su baka ilimin ba saboda innal muallima wat tabiba kilahuma aw kilayhima la yansahani idha huma lan yukrima fa abanna faqna bi jahlika in jafawta muallima wasbir li da'ika in jafawta tabibahu wa gna bi jahlika in jafawta muallima da malami da likita idan ba kana lallabin su ba in ba kana daraja su kana girmama su ba kana kaskantar da kanka ba ba za su baka ilimi ba likita ba zai baka magani ba yace to idan har ka dauki likitan ka wani soko ne kai ne wani abu sai ka je ka hakuri da ciwon ka ba zai maka nasiha ya ga maka ga hanyar da zaka bi ka samu lafiya ba to haka ne shi ma malami in ka nuna masa kai wani ne to fa bare saurare ka ba ko ya baka ilimin kawai ko oho yake baka ba zai baka wato ainihin ilimin da sirrinsa wanda zaka samu buɗi ka zama wani abu ba saboda haka dole ne ka kaskantar da kanka ga malami ka kaskantar da kanka da kuma ga ainihin shi ilimin kansa ka daraja shi kafin ya samu ya zauna a wurinka
kuma shi ma wannan mutum ya dan Allah
kai don Allah duka tsakani da Allah kan da kan akwai na tawa akwai na munafurci
shi
yasa manzo sallallahu alaihi wasallam tawa ba alillah wanda ya kankan da kai don Allah ba na munafurci ba na gaskiya ba dan Allah yana ganin ka
to
da ka ba wani albarka da mutum zai ko ilimin sa zai sannan abu na gaba ya zama a wurin malami yake daukan karatu ba ayiwa na uku ba ayiwa ilimi to ilimin addini karatun jarida ai ko likitanci ne yau a ce kai baka yi makaranta ba za ka je ka dinga buɗe littattafai da aka wallafa saboda abin ilimin likitanci ilimin ai ba aka kai labari ba ai za ka fa dole sai da malami to ba na sana'a addinin musulunci manzo Allah ya sama kansa yana da malami malaika jibril ne malamin sa sannan shi kuma malamin sahabbai haka abun yake ta tafiya haka abun yake ta tafiya to duk wanda bai dauki ilimin sa ba wurin malamai to ba a cikin shakka yake ba ilimi yake ba amman lan yushafi aliman bi usulihi fa yaqinuhu fi mushkilati zunun duk wanda bai dauko asalin ilimin sa a wajen malamai ba to inda yake ga yake da yaqini wato akwai shakka a ciki don ba ya tabbata ya gane ko bai gane ba ya zaka ka gane fahimtan taka daidai ne ba sai daidai da fahimtan malami ba so zaka sai malami ya baka karatu kuma akwai abun da zaka je kai ta kokari ka gane shi ka kasa gane shi sai ka zo ka karanta malamin ya maka gane sai ka gane wani abun ma da zaran ka je ka buga ka gane ba kana zuwa in ka ja bakin kafin malami ya fassara maka Allah sai cusa maka wannan ma'anan sai ka gane ma'anar karatun ko malamin na fassarawa sai zama daidai amma da baka zo wajen malamin ba ko baka samu wannan albarkan ba to shi yasa mai daukan ilimi daga wurin littafi cewa bai da malami to wannan barnan sa za ta fi gyaran sa yawa yasa yake cewa yazunnul ghamru anna al-kutba tahdi akafa hamil li idraki al-ulumi wa la yadri al-jahulu bi anna fiha ghawam bahayyar al-aql al-fahimi إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم إذا كان يمئلني باتارد مالمي با توانم أتا ذاكي ذاك برحنيا قطا قطا كما أول دا سوريجي تيمكا دا سوريجي تيمكا كاكاسا غاني سو هركا في توم الحكيم باتا شيني واندا إذا هنا كرنتد هنا كرنتن حديثي الحبة السوداء دواء من كل دا habbatu sauda wani kwaya ne na hatsi aka ce yana maganin kowane ciwo to shi kuwa da yazo sai karanta da kansa sai karanta alhayatu sauda dawa'u min kulli da
ya kara digo daya
ya cire ya kara digo daya sai ya ce fasara sa shine maciji baki yana maganin ciwo kowane ciwo sai dai dinga yanka bakajen maciji yana ba marasa lafiya suna mutuwa me yasa saboda ba wurin malami bane da a gaban malami ne in yace alhayatu sauda sai malami yace alhabbatu sauda kaga ya gyara maka wannan kuskure to galibi kurakurai suna faruwa daga mutum idan bai dauki ilimi wajen malami ba
yanzu idan akwai wannan abubuwa na zamani kafafan sadarwa musamman Google zaka ji ana Google malamin kowa ko kuma shi shek Google ma su
fita mata
kamar komai in ka shiga zaka samu wasu kuma sukan ma makale da wannan daga singa suna da fatawa ko wani abu sai su shiga su
je su duba to wannan shirme ne shi Google ba malami bane bai sai ga maka ga sai abinda aka sa masa to abinda aka sa masa nan dole ka san waye ya sa masa kafin ya zama ilimi shin amintaccen mutum ne ko ba amintaccen malami ne ma ko ba malami ba musamman abinda ake rubutawa in a rubuce yake sai idan kana da hujjoji akan wannan ko kuma ka san malamin da ya tura wannan zai zama ilimi gara ma wanda za a tura maka na audio ko video idan ka dauki murya ka san da waye kake magana amma ka kawai ba zaka ce bari inda wajen shek Google ya faɗi abu mutum zai ta a internet kawai zai dauko abu bai san ma waye ya faɗi abun ba ya dauko ilimi daga majahil wanda suke jahile wanda ba a san su ba kwata-kwata kuma zai zama ilimi ba zai taba yiwa ma to da al-ilmu yu'khadhu min afwahir rijal ana karban ilimi daga bakin malamai ne idan ba malamai ne suka baka ba ba zai zama ilimi ba to dole ne malamin kuma sai adalai dole ka san wane ne kake daukan ilimi wurin sa idan baka san waye ba imam mali yana cewa inna hadhal ilma damuka wa lahmuka wa anhu tus'al yawm al-qiyamati fanzur amma ta'khudhuhu ilimin nan shine jininka da tsokanka kuma za a tambaye ka shi ranar kiyama ka duba ka ga waye kamata ka dauki ilimi wurin sa a sai ba kowa da kowa ma aka bin sirri ne ce inna hadhal ilma dinun fanzuru amma ta'khuduna dinakum wannan ilimin addini ne ku duba wajen waye kamata ku karbi addinin ku to ka je ka shiga Google baka san waye kaga baka san wurin waye ka karbi addinin ka saboda haka sai ka je ka bata wani zai tsora ka akan barna saboda ko zamanin da malami sai an amince da shi ake karban ilimin sa wannan sana kuma yanzu da abubuwa suka tabarbare saboda haka dole sai an karba wajen malamai sannan kuma malamai sai sun zama amintattu kafin ilimin yayi ya zama mai kyau kuma ya zama mai albarka
akan kasancewar malamai amintattu na malamai ga al'ala ya kara malamai ga kunan da yawa kuma kusan kowa mutane ana ta kira a ce wane ya sani wane ya sani wani lokacin mutane suka zama cikin rikici domin abin da mutum zai ji a can daban da abin da zai ji a can ta yaya mutum zai gane ma wanda ya dace a cikin malamai
ta hanyoyi guda biyu ilimin mun ce shine sanin gaskiya tare da dalili malamin da ka sani duk abin da zai faɗa zai kawo maka Qur'ani ko hadisi duk abin da ya faɗa yana kawo hujja yana kawo hujja kaga sa ilimi yake ba wanda zai zuwa maka hira yayi bayani kawai ya tashi kaman tatsuniya to sai zaka nitsu da shi kaji da ne biyu kuma shi cikin malamin dole zaka san akwai wasu masu ilimi daidai gurgudo wasu bayin Allah masu neman shiriya sun fi raja'a zuwa gare shi sun yadda da iliminsa suna sauraron karatunsa shi suke neman fatawansa kuma wannan tabbal masu neman gaskiya ne to wannan alaman cewa malamin nan gaskiya yake faɗa kai da baka da ilimi baka san komai ba sai ka dogara da wannan sai ka ko kuma zuwa ga wannan malami to wannan malamin ko sune malamin da suke karantar da alqur'ani da sunna domin al'ilmu min alkitabi wa sunna bi fahmi salafil umma ilimi daga alqur'ani da sunna da kuma a bisa fahimtar wato magabata wannan al'umma imam mali yace kar ka dauki ilimi daga wajen mutum uku mutum hudu za ta ku ilimi 40 kar ka dauki ilimi daga dan bid'a wanda yake kira zuwa ga bid'a wato abinda bai da hujja a hadisi bai da hujja a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya dunga gina kansa akai to idan yana kira zuwa ga bid'an to karka bashi karka dauki ilimi wurinsa abin da yasa dan zai dora ka akan bidiyoyinsa amma in baya kira zuwa ga bid'an idan ya baka ilimi wanda ba na bid'ansa ba wannan zaka iya karba sannan na biyu yace karka dau ilimi a wajen wawa as-safihu allazi yulinu safahu ilimi wajen wawa wanda yake nuna wato ainihin wautansa wanda wautansa take bayyane ilimi ana daukan sa ne saboda a samu karin hankali ana daukan sa saboda a samu karin hankali ne zaka tattara hankulan malamai ne zuwa ga hankalinka kokolwan malamai da basiran su zuwa ga basiranka idan malamin ka ya zama wawa ai wauta zaka kara to saboda haka karka yadda ka dau ilimi wajen wawa wanda wautansa a bayyane take na uku karka dauki ilimi wajen wanda bai da malami wanda yake daukan ilimi daga wajen wato ainihin alitafi kawai saboda me saboda farko bai da yakini akan abin da yake koya maka na biyu kuma bai ladabtu da ladabtuwan wato malamai ba saboda haka lam yata'addad bi adabihim wa lam ya'khudh min ilmihim bai bai da ladabi irin na malamai sannan kuma bai samu ilimin daga wajen su wanda yake da yakini akan sa ba to irin wayannan za a kyale su idan ka san mutun cewa dama bidiyo yake dauka yana rungumo abubuwa ne ba hujja kawai to kaga wannan ba wanda zaka saurare shi ba idan zai faka cikin batan sa idan ka san mutun wawa ne to kaka ce zaka dauki ilimi ne idan zai maka wauta in ka san mutun kwashe shi yake dauko abun sa da kansa to kaga bai da malami to zai baka gurguwan fahimta yanda za a samu matsala to irin wannan duka mutun zai lura da su kafin ya dauki ilimi a wajen malami sannan akwai abubuwa na boye na tsoron Allah da sauran su amma wasu dalilai suna bayyana su sai ka duba waye fi tsoron Allah ko da mustaide ne guda biyu shahararru ne guda biyu amma zaka ga dai wani ya fi wani tsoron Allah ko wani ya fi wani ilimi idan wannan ya fi ilimi da tsoron Allah to kaga shine kamata ya zama malami akan wanda bai kai ci ba to wannan abubuwan ne mutum zai duba har ya gane wane ne ya kamata ya dauki ilimi a wajen sa domin shi ma ya samu ilimi kuma tare da ladabi
to da yake shirin namu sunan sa Najeriya a yau zamu dan waiwayo mu kalli kishin Najeriya musamman bangaren ilimin addinin musulunci ya kake kallon sa a yanzu yanayin yanda yake ciki yanayin hanyoyin da ake bi ake neman sa da kuma masu neman nasa yanayin yanda ake samun sa makamancin wannan musamman a wannan lokaci da muke ciki wannan zamani
to ilimin addinin musulunci dai ya samu matsala ba ma a Najeriya ba a duniya gaba daya a hanyar da ya kamata a bi a neme shi a da can ana ba shi lokaci isasshe sannan kuma ana yin sa don Allah din don fahimta kuma ana bin hanyoyin da ya kamata a bi shi to amma a yanzu abubuwa na tabarbarewa son duniya na shigan mutane to sai ya zama na an kauce wa'annan hanyoyin mai ta'alimu ta'alin zannudi yana cewa lil ilmi duruqun wa man aqta'a at-tariqa lam yanal maqsuduhu ilimi yana da hanyoyi na samun sa duk wanda ya kuskure hanyar da zai samu abun da yake nufi a yanzu da zaka ga malamai suna da ilimi mai zurfi kuma kowane fanni za su karanta Ibnu Jawzi a cikin Saidul Qadir yace idan aka ce maka wannan malamin hadisi ne to karka tambayi fiqh ya sani kar ma ka tambaye tafsiri kuma ya san tafsiri in tarihi ne kar ka tambaya in lugha ne abin da ya shafi sunnah balaga duk ya sani kar ka tambaya aqida ya sani amma an waye gari idan an ce malamin nan malamin fiqh ne to sai ka tambaya hadisi fa ya iya idan na hadisi ne sai ka tambayi tafsiri ya iya sai ka tambayi ya tauhidi ya tarihi ya sauran ilimi na lugha to kaga ilimi ya koma ba tun a zamanin sa ballanta na yanzu a yanzu hanyoyin da ake bi na zamani na neman ilimi hanyoyi ne kawai na yaki da jahilci domin idan ka je wasu kwasa-kwasai ne za a ware maka a ce ka karanta kuma su din ma ba a gama su sai lokacin jarabawa yayi idan kana tafiya kana tafiya aka ce ka gama digiri a bangare a wani bangare sai an tambaya a shari'a ne fiqh kenan da usuli ko a hadisi ne ko a tarihi ne ko a aqida ne ko a me sai an fadi ga inda kai digirin ka
guda daya
to inda ka fi zurfafawa sauran ma ka tattaba anan to in ka tafi masters kuma fanni kwade zaka dauka
wanda wata kilma kasa da wanda ka dauka
fanni dayan ma wasu babubuka misali in fiqh ne sai ce to daga babin tsarki zuwa babin zakka
to fa
ina so sallah ina so aikin haji ina azumi ina abin da ya shafi aure da ciniki da sauran duk abubuwa na shari'ar musulunci idan bangaren hadisi ne sai a ce to ilimin hadisin ko fiqhul hadis
to
fa idan sai ilimin hadisi ne sai hadisin ilmur rijal
to fa nan ma dai
ilmin asani sai a dauki wani yanki sai ka je ka gama shekara 4 ko 5 ka gama wani dan a fanni dayan ma wani bangare ne na wannan fannin ka je kai fiyaji shi ma a haka idan ka dawo fa aka ce kana da fiyaji ka zama doctor sai an tambaya a me ne domin ai shiga ɗaya fannin nukan kila baka da abun nan a kansa baka da ido a kai to saboda haka idan ana son ilimin ya da irin na da shine kowanne fanni ka karanta shi
kowanne
a samu malamai ɗaliban ilimi wanda za su tsaya su karanta kowanne fanni alabashi su zurfafa akan wasu fiye da wasu wanda zai sake wai ilimin ba
ko sun yawa ne
su so me
fannoni
ba komai yawan su me yasa magabata suka karanta su
ko sun fi lokaci sama da na yanzu
ko lokacin ne yasa kai ka bar lokacin ko wani abu ya cinye abinda imamu shafi yake cewa haqqun ala talabatil ilmi bulughu ghayatihi duk wanda ya kafa kansa cewa shi mai neman ilimi ne wajibin sa ne ya tsaya ya kai kololuwa a ilimi domin in bai kai ba zai yi barna to tunda ka kafa kanka cewa kai dalibin ilimi ne me yasa kuma zaka yadda da kadan idan kudi kake nema ba tinkafo kake kana haƙuro ka kai wani matsayi ne ai shine me yasa baka kai ba sannan duk abinda dan adam zai iya yin sa kai ma zaka iya yin sa idan ka dauke shi cewa abu ne ba mai yiwuwa ba shikenan sai bi ka haka da zai yiwuwa in ka dauke shi mai yiwuwa ne ka ba da himma shikenan sai ka same shi wa masabu illa ma sa'abahu alfata wa masalu illa ma yarahu alfata sahala duk abinda ka ga mai wahala ne to mutum shi ya dauke shi mai wahala ne ya kareya yake ta wani tunanin sa da lissafin sa sai zama bai zai iya ba duk abinda kuma ya zama mai sauki to ka dauke shi da sauki shi kokari babu inda bare kai ka ba aljiddu yudumi kullu amrin shafi'in aljiddu yaftahu kullu babin muqlaqin kokari yana kai ka zuwa ga wani wuri mai nisa wanda baka tsammanin zaka je kokari yana bude kofar da take kulle kana ga kaman kofar ta kullu sai ka bude ta ka zama wani abu kuma a cikin ta saboda haka abin da ake bukata shine ya zama tsakani da Allah za a yi ka ba da himma dare da rana kace zaka yi karatu don kana tunanin nan gaba zaka zama malami zaka zama mai amfanan al'umma sai ubangiji ta Allah ya taimake ka ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk wanda suke kokarin sai sun nemi ilimi haka Abdullahi bin Abbas ya fassara ayan yace za mu shiryar da su tafarkin mu za mu datar da su su samu ilimi inda sun tsaya da gaske kika sa Abdullahi bin Abbas ba da gaske kai ba ai yaro ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai yake bin kansa habban ne je dau ilimi anan ya dau ya je wurin malami ma bai fito ba bacci ya kama shi har kura ta bule shi malami ya zo ya fita ma bai gan shi ba amma haka yake bin su in ya zo wajen wani sai ce kai dan baffan manzo Allah ya sa suna da ka kira ni ma zan zo gida in baka ilimi sai ce al ilmi yu'la wala ilmi ya'lu wala yu'la alayhi sai ce ai ilimi ba a masa haka ilimi yana sama ne ba wani abun da yake sama da shi dole na ne naje amma a haka sai ne ya zama habrul umma tarjumanul qur'an babban malami a cikin al'umma manzo Allah ya sa suna kuma mai fassaran alqur'ani koyaye da malami ne gurgudun wahalanka da dagewanka gurgudun da zaka samu bi kadaril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talaba al-ula sahira al-layali tarumu al-izza thumma tanamu laylan yaghusu al-bahra man talaba al-la'ali wa man talaba al-ula min ghairi kaddin adaa al-umra fi talabi al-muhali gurgudun wahalanka gurgudun samunka gurgudun dagewanka gurgudun samunka mai neman lu'lu'i sai ya nitso a cikin kogi yake zuwa ya samu to kai kuma kana son ka same shi a sama sama duk wanda yake son ya samu ilimi ba tare da ya ba da himma ba ba tare da ya sha wahala ba to wannan yana neman abun da bai yi ba ne la tahsabanna al-majda tamran anta aqiluhu balla tanalu majda hatta talqa as-sabiha ba za ka samu wato ainihin karkai tamanin ilimi kamar wani dibino ne zaka cika ji dadi sai ka daddani guna sai ka sha wahala to wahalan da magabatan suka sha shine mu yanzu muke gudun sa muna son mu rayu irin rayuwar sarakuna da masu kuɗi kuma ba mu yi ilimin ba idan ka zai za ka yi ilimin in dadin ya zo sai ka ji shi amma lokacin da kake neman sa wallahi dace yake da shi tamannaita antum safaqihan munaziran bighairi ana'in waljununu fununu kana son ka zama malami babba ba tare da ka sha wahala ba yace hauka iri iri ne da kuma irin taka haukan kenan
wannan shi ma kansa hauka ne
kaga shi ma hauka ne sai zaka kuɗi ma أي شاء وهلا وليس اقتصاب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون سام كل ما في أن شاء وهلا تقولي ميكم يا ينبغى أن سياسة إذا سنا نيمان سراوسا سنا نيمان ملكي دو ألا ونئلم على نيمان سوشيقا قويوكا سمولي بسوشي أبون تبو سجينا سقوانا بسوشي بسيبا سوى دا نيمان وشد أو كاكات دونيا تقولي ميا دي زمان dole sai ka sha wahala sai ka dage kuma sai ka raya dare ka je da rana wurin malami ka dauka ka bi fanni fanni ba wai irin karatun aji a sharuwan tsuntsaye ba lalle yana da amfani zai wayar da kai zai bude maka kwakwalwanka zaka samu wayar wanda wani wanda yake karatu a zaure bai samu ba amma ba asasa ka ba mai da kai malami sai ka bi malamin kuma a gidajensu da zaurukansu da masallacensu kuma kafin ka samu wannan idan ka gama wannan kuma da daddare zaka zo ka dinga karatun kana haddace shi zaka ci tabbaci ba kan dinga haddacewa imamu shafi yace idza haja an-nuwamu asbaltu abrati وأنشدت بيتا وهام ألطف الشعر أليس من القصران أن لياليا تمر بلا علم وتوصل من أمي يتي دو متاني سكي باتي نكو كانا كي كامي يتي نزبا أثارا بني زرا رسونا توتي وا من فائدة دوني أبونا إلمي وا سي كاما كراتو يا كاما كراتو ينا ينا الدعاء تركت النوم ربي في الليالي لأجل رباك يا مولى الموالي فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي ina addu'a ya Allah ka dinga addu'a ya Allah na barbaci da daddare domin in samu ilimi domin in samu ilimi ya Allah ka budatar da ni ka kai ni kololuwa ilimi ka jarraba wannan ka gani ka dauki fanni fanni kana zuwa wurin malamai kana karatu kana zuwa kana bitan karatunka kana yi kana addu'a kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ka matsayin da baka tamani amma idan ka ce cikin sauki da ka samu to wannan kana batawa kanka lokaci ne ba za ka kai inda wa'incan suka kai ba to da haka da aka ce da na gaba ake gane zurfin ruwa to sai ka duba na gaban kuma yaya suka yi wace hanya in baka bi hanyar su ba to kuma ba za ka samu abin da kai abin da su suka samu ba amma in ka bi hanyar su to kai ma za ka samu la yusu akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwala abin da ya gyara na karshe shine zai gyara na farko shine zai gyara na karshe
to Allah ya mana jokora akrama kallahu saboda ne na lokaci ina ganin dole za mu dan waiwayi masu sauraro ko akwai yan tambayoyi daga dai lokacin nan masu sauraro kadan masu sauraro muna cikin shirin Najeriya a yau ne yanda a yau dan muke tattaunawa kan batun harkar neman ilimin addinin musulunci tare da Sheikh Abubakar Mukhtar Yola za ku iya shigowa cikin shirin domin ku yi tambaya kuma kai tsaye idan an shigo din a tafi ga tambayar kar a tsaya waɗansu batun da za su ci lokaci assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To Alhaji Kabiru kana tare da Al-Musama.
To Al-Musama barkanmu da wannan lokaci.
Sai Allah ya saka malam da alkhairi.
Amin menene tambayarka?
Malam ni yanzu ina neman taimakon addu'a ne, taimaka min da addu'a malam.
To insha Allah malam.
Allah ya tsare da zamanin nan lafiya.
Amin amin.
Allah ya tabbata.
Allah ya
tabbata. Amin amin.
Ya jama'a buƙatun kan alkhairi.
Amin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Alaikum
assalam. Yau da muke tare.
Kuna tare da Haji Umar Sami Trezendi.
To malam dan azumi ne 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 tsarka.
Ka farko da ina muku fatan alkhairi da kai da malam Allah ya biya da wannan gida lafiya.
Amin mun gode.
Allah kuma ya saka da alkhairi wannan mutum ko kai ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi.
Amin amin amin.
ina da mallaka jagora Allah kuma ya tabbatar mana da jama'ar musulunci da ke garin Hadejia Allah ya mallaka jagora Allah ya kansa addu'a
amin amin amin
Allah ya lafiya da rayuwar sa mu tare
to muna godiya dan azumi to masauraro saboda yene ne lokacin da ina jin bari mu ƙara daga koda kira bi ne sai mu karkare shi da assalamu alaikum
assalamu alaikum salam
da muke tare
kana tare da senior direban gwamnati sabuwar jara Hadejia
to senior barka da shigowa cikin shirin
yawa an wani lafiya ya yi
alhamdulillah menene tambayar ka
tambaya ta anan shine malam muna yi wa malam fatan alkhairi kamar yadda ya faɗi wannan abu wannan maganganu Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya maida shi gidan sa lafiya
amin amin to masha Allah
hello
to kana da tambaya ko shigowa
ah ba da wata tambaya wallahi mun
je muna godiya assalamu alaikum
Assalamu
alaikum. Wa alaikum assalam da muke tare.
Na tare da Abubakar da Zambulu Hadiza.
Sunan naka bai fito ba.
Aya, ina yi malam fatan alkhairi da fatan Allah ya yi gida
lafiya. Amin. To malam ga sunan dai masu fatan alkhairi ne da dama.
Mun gode Allah ya saka musu alkhairi.
Eh to bari mu ji wannan ko zai tunda. Assalamu alaikum.
Wa alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Da muke tare.
Kana tare da Hassan mai kaji Ubba.
To malam Hassan menene tambayar ka?
Ina yi wa malam fatan alkhairi.
To malam yana jinka. Kana da
tambaya? Fatan alkhairi. To da mun da ko na dan yi wai da ne dan kuma.
To to muna godiya.
Na da.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ina da tambaya guda daya.
To bismillah da muke tare.
Kana tare da Yunusa Shehu daga Unguwar Gabas.
To Yunusa Shehu menene tambayar taka?
Ah ina mana tambaya jidda dai tana wajen maudu'in da aka tattauna. Ah ina da yi wa mana tambaya kan hukuncin kasuwanci na wannan POS da ake yi a garuruwan mu nan. Kamarin mutum ya je ya bada katin sa a bashi kuɗi ya bada wani ɗan kuɗi ko kuma ya yi transfer ya bada wannan kantinan jayayya shi ne ke hukuncin haka a shari'an shin kamar wasu malaman na suna cewa bai wani abu na alamar cewa bai riba a ciki
to malam ya ji tambayar ka kuma ban sani ba malam idan amsar wannan tambaya tana da tsayi sai dai mu bada hakuri idan
yar gaje
to masha Allah
POS a riba ne ba halatta saboda sai da kuɗi ne tunda shi zai tura ma account din ka ne ka kuma ka bashi cash ko kuma zaka cash ka tura masa account din ka yanzu kana cinikin kuɗi da kuɗi ne kuma wanda jinsin su daya abinda ya zama wajibi shine ya zama daidai wa daida kamar yadda manzo Allah ya ce azzahu bil zahabi wal fiddati bil fiddati wal burru bil burri wal sha'iru bil sha'iri wat tamru bil tamri wa minhu bil mithli mithlan bi mithlin yadan bi yadin faman zada ay tazada faqad arba wanda ya shafi harkan kuɗi amfanin gona da ake ciwo da kullu yake karban ajiya dukkanin su daidai wa daida ake yi kuma duk wanda ya kara ko aka kara masa to ya ci riba ne saboda haka harkar POS kasuwanci ne na kuɗi ba wai wanda suke cewa halal su sun dauke shi kaman wani aikin kuɗi aka baka ka ciro wa mutum kuɗin sa ne ka bashi kuma ba haka bane domin ba account din sa ka je ka cire masa kuɗi ka bashi bare baka lada ba daga account din sa ne tura account din ka ko daga account din ka ka tura masa ya baka cash ko kai ka bashi cash saboda haka wannan riba ne kuɗi idan jinsin su ɗaya ne naira da naira bai halatta ka sai da shi tare da fifiko ba ba za a ƙara ko da naira ɗaya ba amma in ya saba kaman dala ne za ka siya sai a baka dala guda ɗaya ka bada naira 500 ko 400 wannan halal ne ko riyal ko makamancin wannan amma POS duk wanda ya bada fatawan cewa wannan halal ne ko dai ya zama na bai fahimci ma menene POS din ba ya fahimce shi a bisa wata irin fahimta wanda ba haka yake ba to sai ya ɗauka haka ne to da haka sai yake bada fatawa akan haka amma da za a tsaya a masa bayani cikakke ga yanda abun yake to da zai canza fatawa ko kuma ya zama na dama bai san ilimin kasuwancin ba shikenan kawai ya je bada hukunci so wannan matsala ne wanda tana da abin nan ake yin ta da yawa kuma da yake yanzu abubuwan sun yi yawa ana yawan maimaita ta amma dai bazance na hakika sai da kuɗi ne kuma riba ne ko da ne tsira da aka tsara an ci riba
To Allah ya kiyaye mu tare shehi mana godiya da aka kasance da mu a cikin wannan shiri na Najeriya a yau da fatan nan gaba in an samu dama za a ƙara samu a shigo da mu tattauna kan waɗansu batutuwan masauraro shirin Najeriya a yau kenan na wannan rana inda muka tattauna da Sheikh Abubakar Muktar Yola babban malami kuma mun tattauna ne akan al'amuran da suka shafi neman addinin musulunci a madadin shehi din da sauran almajiransa da suka rako shi waɗanda suka hada da Bawada Hadija da akwai Kabiru dan Kundi akwai malam Lawan Iya da malam Abu Mujahid da dai sauransu da dama ina ganin lokaci ba zai bada dama a ce duk an karanto su ba sunana Kabiru Zubairu Birnin Kudu da na gabatar nake cewa Allah ba mu alkhairi